Bà Chi. Mày ăn cùi à? An a ci gaba da zafin dafa fituka da yunkurin sake fasalin mulkin Najeriya zuwa shiya-shiya a maimakon jihohi, a yadda kuma wasu ke fafutukar komawa kan tsarin shugabanci irin na Prime Minister. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karɓi wani daftari da ke neman mayar da ƙasar kan tsohon tsarin da take a kai na gwamnatocin shiya-shiya, wanda shugaban ƙungiyar Yarbawa ta Asin Fere Akin Fatuhunda ya gabatar. Daftarin mai taken ƙudurin da ke neman kafa dokar da za ta musanya doka ta 24 ta kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da sabbin dokokin tsarin gwamnatoci a Najeriya. Yana buƙatar rarraba ƙasar zuwa yankunan mulki 6 a maimakon 3 na can da. To sai dai kuma a makon jiya rahotanni sun bayyana cewa daftarin wanda aka gabatar da shi a gaban Majalisar Wakilai ta Najeriya bai sami karɓuwa a majalisar ba, inda mai magana da yawun majalisar Akin Rotimi, wanda kuma shi ne shugaban kwamitin majalisar wakilan mai kula da dokoki da zaman majalisar, ya ce ba a ma lissafa da daftarin ba a jerin abubuwan da za a tattauna dangane da yunkurin sake bitar kundin tsarin mulkin shekarar 1999. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wani sashe na 'yan majalisar wakilan na Najeriya suka soma wani yunkuri na daban da ke buƙatar mayar da ƙasar zuwa tsarin shugabanci na Prime Minister da ta taɓa amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban ƙasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. Ɗan majalisar wakilan daga jihar Sokoto Abdulsamad Dasuki, wanda ya jagoranci 'yan majalisar masu wannan fafutuka, ya kawo mana ziyara a nan Washington DC, inda muka tattauna da shi dangane da wannan yunkurin da suke yi.
Shi tsarin presidential kamar yadda ka gani, kamar wanda kuma muke yi yanzu, shi ne wanda kalma da shugaba mai cikakken mulki, komai na karkashin shi, shi ne kamar wuka, shi ne kamar nama, wanda mu kuma wanda muke fata cewa Allah ya nuna muna shi ne mu samu dama inda cikin majalisa za a zauna wakilan al'umma su za su zo nan tare da Prime Minister, kamar shi ne shugaban ita majalisa, kuma shi ne shugaban gwamnati, wanda tare da yawun bakin kowa za a yanke hukuncin abubuwan da za a yi ma al'umma, sannan a je a gudanar da al'umma, sannan a zo a yi ma al'umma bayani cewa abubuwan da muka amince ga su nan mun fara gabatar da su. Ba irin wannan tsarin ba, wanda shi shugaba ne cikakken mulki, mafi yawanci ba ka ji daga reshi sai ya ga dama sannan ya yi ma al'umma bayani abubuwan da ake ciki, amma ko da shi da su tura masu magana da yawan bakin su, ba haka muke so ba. Muna so irin shi ɗan da aka yi mana lokacin da Allah ya ba mu dama mun ka samu 'yancin kanmu, mu dawo ko da ba yadda ake yi ba lokacin nan na rijina, mu koma yadda jihohi suke, mu ba su dama cewa jihohi su yi irin wannan tsarin da muka fara. Kuma kamar da kace, mu mun kai dokoki guda uku ne a majalisa. Na ɗaya wanda ya shafi a fara da ƙananan hukumomi, inda ba za a yi zaɓen chairman ba, za a yi zaɓe na kansiloli ne wanda za su zaɓi su kuma shugaba tsakanin kansiloli. Sannan bayan haka muka ce a yi na jihohi haka nan, wanda babu magana gwamna a zaɓi gwamna, a zaɓi 'yan majalisar jiha tsakanin su nemi gwamna, wanda kamar yadda za a ce a Turanci gwamna first among equal. Sannan Abuja, in ka zo Abuja tarayya, su kuma za su samu nasu Prime Minister, wanda sai an zaɓe sa ɗan majalisar tarayya, sai ka je a samu Prime Minister wanda zai gudanar da al'umman gwamnati tare da 'yan majalisa a matsayin ministoci.
To amma me yasa watakila idan aka yi la'akari da yanayin da Najeriya take ciki, me yasa kuke ganin wannan tsarin shi ya fi dacewa na Najeriya?
To saboda dai abubuwa da dama. Na farko dai kaga tsadar wannan tafiyar da muke, wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da Allah na shi presidential adashi ta wuce ma ɗaukar hankali ba zai ɗauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutum ɗaya biyu uku. Bayan kana yin hani da wannan damar ka kawo ma al'umma cigaba, sannan muka duba mu haga na biyu kuma bayan haka, wato cin hanci da rashawa da ake samu cikin wannan tsarin, you know, shi kanshi ma hankali bai ɗauka. Sannan in ka duba haga ne, al'umma suna son su zaɓi shugabanni waɗanda ko da yaushe za su iya kallon su ce wani mun yi kaza kuma kamar da kaga irin tsarin mu na Najeriya akwai bambancin halshe akwai bambancin addini akwai bambancin abubuwa kabilu da dama to muna son dama inda kowa za a zo a zauna wuri guda a ƙara fahimtar juna saboda a samu cigaban al'umma gabaki daya ba inda mutum guda za a zo ba dan mun taba samu shugaban kasa wanda ya rantsa da Qur'ani cewa zai mu kowa adalci amma yanzu yace zai ma kashi 97 wani abu sannan kashi 77 zabe ne ba ya zai musu wani bayan ka rantsa cewa za ka al'umma adalci to irin abubuwan nan su muke so mu kauce mu dawo ga adalci da cigaba da gaskiya da kuma a tabbatar da kudin da ake kashewa na fita hankalin nan sun ragu sannan shi shugaba ya zama to ko da yaushe shi ne ke al'umma ta bayanin abubuwan da ake yi abubuwan da za a gudanar kuma da aka gudanar da su a cikin majalisa
na'am to idan aka dubi yadda tsarin yake yanzu a Najeriya kamar yadda ka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan shi ne irin ƙarfin da shugaba yake da shi wanda ana ganin hakan ya sa ake ganin raunin sauran sassan gwamnati kamar ɓangaren majalisa da ɓangaren shari'a shin ta yaya kake ganin za ku iya samun nasarar wannan fafutuka ganin cewa watakila waɗanda abin zai shafa za su iya yaƙar ku
to ai in ka duba mu kan mai abin ya shafe mu kanmu haka cikin majalisa muke alhamdulillahi amma duk da haka muka cewa tsarin nan bai dace ba kuma in ka duba ka ga matakan da muka dauka na farko shine mu koma mu shugabannin mu wanda Allah ya ba su ikon sun ga abubuwan da aka yi lokacin su dauna to mafi yawancin su mun samu lokaci mun zauna tare da su har da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban kasa Jonathan Goodman da sauran su ce DC Akande su Professor Ango Abdullahi su Oshoba akwai shugabannin mu da dama har da su Alhaji Aminu Dantata wanda su aka yi jamhuriya ta farko mafi yawan da yawan su sun ce tun ba yau ba sun haɗi wannan tsarin ba daidai bane yana cikin matsalolin da muke da a Najeriya yanzu ba mu dauki tsarin da ya kamata ba wannan tsarin da muke bi mun koyi wani abu ne daga wasu muka zo muka aza maka mu menene demokradiya demokradiyar da muke ai al'adu ne dokokin demokradiya al'adu ne na al'umma shine sun kaga sun kada sun kada madoka yanzu alal misali America ita mu hakoya to America al'adunta ne da binin su da abubuwan su daban-daban sun kaga sun kada ya zama musu irin tsarin su na demokradiya muka dauka muka zo muka aza maka mu sai muka ce wannan bai dace mana ba kuma yana cikin matsalolin da muke da yanzu haka Najeriya kullun sai kace garajiya da yau kullun garajiya da yau kuma ga bai dace ba muna cikin waɗanda cikin alhamdulillah ana samun biyan bukatu iya gurguru amma duk da haka ba wai Najeriya muke so banda mutum 10 zuwa 20 shine ke jin dadin Najeriya so muke miliyoyin Najeriya su samu walwala su samu dama su samu incin kansu su samu abubuwan a samu tsaro a samu yanzu ka duba hadari yau Najeriya magana nake maka ana maganar rashin ruwa kadai akalla zaka ce zaka ce su kasar da Najeriya magana ruwa yanzu tsakanin da Allah irin wanga zamani ya kamata a ce ruwan sha Najeriya a ce akwai inda za a samu matsalar ruwan sha Najeriya da muka duba hadari so su ne abubuwan da muke duba mu gani kuma in ka duba tsarin ma ruwan shan da nake magana yanzu in ka zo majalisar tarayya zaka ga cewa cikin kudurin da gwamnati ta kawo na budget ne kasafin budget akwai bidan inda za a yi buhu in ka tafi jiya akwai buhu in ka tafi loka zama akwai buhu kullum buhu
to amma ya kake ganin watakila anya wannan abin kamar zai yi ganin cewa watakila wani sashi ne yan majalisa suke da wannan kudurin sannan ana ganin yan Najeriya da dama waɗannan abubuwan ba su kura ne su ba kasancewar wasu ba su ma da ilimin menene waɗannan tsare-tsaren gudanar wasu kuma a'a su ba ma abin da ya dame su ma ke ne yanayin yadda za su rayu ma ya dame su
wannan babu shakka akwai waɗannan matsaloli mutane na tunanin cewa wai waɗannan ma menene suke sai su ga lokacin da muka kai shi majalisa an kai kamar da zamu ce reading karatu na farko doka kafin ya zama wani kan ya dauki wani mataki kilan mu haka cewa ya kamata mu wayar da kan ɗan Najeriya to kaga irin mu duk wanda dai bai haura shekara 60 da abu bi ma sun na faru lokacin shi ba bi ma sun yana na asali da sadalanci ba to kaga yanzu mun dauki lokaci na wayar da kan mutane mu jura da al'umma cewa duk abin da aka yi wato akwai alamun cewa rayuwa tana iya gyaruwa ta al'umma in shugabanni sun bi tsarin kwai wani sun ce dan Najeriya yana da matsalar Nigerian factor suke cewa kuni haka wajen lalace amma duk da haka mu ba mu yarda haka ba mu mun yarda akwai yan Najeriya waɗanda tsakani da Allah tsaye suke sun so ka samu dama za su kawo ci gaba za su taimaka a hada ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da cewa abubuwa sun canza a Najeriya
ma masu saurare ba karshen tattaunawar kenan ba amma saboda karancin lokaci anan za mu daka aya sai ku biyo mu a mako mai zuwa don ci gaban tattaunawar yanzu kan a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanminna sai muku sallama daga Washington DC.